sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A farkon wannan watan na August ne hukumomin jamhuriyar Niger su kaddamar da wani tsari na kawo sauki wa mata masu juna biyu da ke zuwa wurin haihuwa a asibitoci, inda aka kawo musu sauki wajen kashin kudade su da mazajen su da ake biya a asibiti a lokacin haihuwar. Babban likita a babbar asibitin Gunduma birnin Kwanni ya yi mini karin bayani game da yanda wannan sabon tsari da hukumomin kasar suka kullo da shi tare da tallafin abokan hulɗar kasar ta jamhuriyar Niger a sha'anin kiwon lafiya zai kawo sauki wajen samun matsaloli a wurin haihuwa, musamman ganin cewa don tsoron kashin kudaden mata na haihuwa a gida.
Ni ne Dr. Mamman Sani Laminu, medicine chief na nan district kin Kwanni. Tun sabuwar shiga wannan wata na ut an fara mata haihuwa, kuma mata wanda suka haihu gwamnati ta dauke wani mace ta haihu ba za ta biya kudi ba. Amma akwai hujjoji ko sharadai wanda mutane ya kamata su gane. Ana nihin mace wacce ta aihu babu wata matsala ko daya, wato mace ta zo ta yi nakuda ta aihu ba ta samu wata complication, ba ta samu wata matsala ba, shine wannan ba ta biyan ko dala, za a cika takardu gwamnati ya dauki mata nauyi na gwamnati zai biyan wannan kudi. Amma in ta zo da matsala ko zahin jiki, an mata allurai ko ta zo da jini ko wani amai ko wani matsala dai wanda yasa aka mata wani magani ko ta yi kari wanda sai an mata dinki, to wannan kudin aiki sai an kara sai an biya shi, shi wannan daban yake. Ba suna iya ta aihu ta samu karuwa da kasanta, don ku wannan bi sai an yi dinki an yi jara, to wannan duka sai an biya kudin shi. Amma mace wanda za ta zo ta aihu dan babu wata matsala, ta aihu an sa ta an kula da ita awa 6 da ba ta samu wata matsala ko dai ba, to ita ce wannan ba ta biyan ko dala wanda za ta dauke doyin nata. Amma indai an mata ko karin jini ko karin ruwa ko wani aiki da man haka, wannan sai an biya kudin shi. Tsarin ya soma aiki daga farkon wannan wata wanda muke ciki premier ut, kuma duka fadin kasar Niger ne ko ina ne. Wannan tsarin kuma masan da shuni ne suka kawo ma gwamnati tallafi, dan ana ganin mata suna zuwa wasu na aihuwa gida ba su zuwa likita. To aka yi nazari aka ga wata kila dan abin da suke bada nan ne babu, to shi yasa gwamnati ta dauke wannan nauyin dan a samu mata su zo likita su aihu, dan a kula da lafiyar su, a kula da lafiyar diyansu. Wannan tsari na ungozon mai dama tsari ne wanda ba gwamnati ta sashi ba, tsari ne wanda kamar tsari ne na al'umma, hakimai da su al'umma dai su suka sa wannan tsari, kuma kuna ganin wani bi yana bambanta ma daga wata karkara zuwa wata karkara. Wannan bai shahi wannan yauni da gwamnati ta dauke ba, wannan yana nan yanda yake hakkin sai tunda ungozon mai wannan ba albashi ga su ba, ma aikatan gwamnati bane ba. Wannan da abin da ake ba su shine kuma suna da muhimmanci, dan wannan gyaran dakin aihuwa nan jini ya zubar da wasu dauda suke gyara suke ma mata duka wannan gyara, wannan bai da biya. Wannan in mutum ma ya zo ko ba a ce ba da ba, gaskiya kullum matar shi ya kamata hidiman ya basu, eh wannan hakkin su ne a basu, al'umma ta sashi bai ba gwamnati ba wannan. Shi hoshi na mace mai juna biyu dama shi shekara da shekaru yanzu dama kyauta ne ake yin shi nan da din mace dai wadda take ɗan Niger, in ta aihu kyauta ne, in aka yi mata hoshi kyauta ne, muna cika takardu mu aika ma gwamnati. In ya so lokacin da shi ya samu sukuni yana zubowa wanda bai kuma sai jama'a ba zuwa, amma dai har yanzu dai kyauta ne ɗan Niger dai. Sai wataƙila kuna jin wasu kamar na ƙasashen waje wanda kamar sun zo nan aihuwa ta kama su aihuwar shi, wannan su ne suke biyan kudin aiki, tunda ba a iya adora ma gwamnatin Niger wannan nauyi, dole su ne za su tabke ma kansu wannan nauyi. Abin da ake gwamnati ke biya ma ɗan Niger shi ne kuma suke biya.
Wannan tsarin dai yana da manufa ta ƙara janyo hankalin ɗiya mata da mazajen su domin su rinka hallara asibitocin ƙasar na jamhuriyar Niger na birane da ƙauyuka domin haihuwa su tsakanin irin matsalolin da ke bishirowa a lokacin da matan ke haihuwa a gida. Wannan ko waɗansu suna yin shi ne don tsoron kashe kuɗaɗe a lokacin isa asibiti wurin haihuwar. Waɗansu mata da na sadu da su a garin birnin Kwanni sun nuna mini jin daɗinsu game da wannan tsarin da hukumomin gwazar ta jamhuriyar Niger tare da abokanan hulɗarsu a fannin kiwon lafiya suka bullo da shi.
Sunana Maluma Valerie. Gaskiya mu wajen mu masha Allah garaba sa ce ta kwado muna. Dan mata sosai suna kuka da wannan da aihu wannan da ake ana biyan kuɗi. Mazaje kuma na kuka wannan amma yanzu da garaba sa ga tazo ai dai taimaka ce wajen Ubangiji Allah ka sauke abun. Aihuwa kyauta. An ce ba a bada ko dala aihuwa kyauta ce. Bancin wannan sallama ta ungozume da anka ce Chicago da. Shikenan abin da likitoci suke gaya mana kenan. Ba a bada ko sisi kawai sai kyauta ungozume Chicago da. Shine ake badawa.
Sunana Mustafa Abdulrahman. Wanga lamari da gwamnati ya kawo kai mu uwaye mun ji dadin shi. Irin haka ne mutane suke yaba ma gwamnati in ta dauki mataki ta cika shi. To kun ba cika shi ba sai an bi shi sau da kafa. Saboda sai kaga wani ya zo daga kauye bai san da wannan ba. Sai a zo a tsara mishi kawo kaza kawo kaza kawo kaza. In yatta ya gaba an kace mishi ai an dauke sai ya ce ƙarya na. Kenan in ba a bi abin sau da kafa ba dorewa ba za a yi. Amma kai mu wanga al'amari mun ji dadin shi. Kuma muna so a sa ido a bi shi sau da kafa saboda ya dore. Tunda sai an dauki abu an ce gwamnati ta yi shi. Kai sai ka zo baka gan shi ba. Tunda in baka sani ba ko kuma ka sani sai a ce ma ka kuɗin kaza ka kuɗin kaza ka kuɗin kaza ai kaza na gwamnati ya dauki ma.
Sunana Nana Fadima mun ji da sauki ko ba gaskiya mun ji da saboda ana rage mun lalura mata saboda mata muna da lalura ba maza ba saboda muna ga wahala mun wallahi mun ji dadi dai saboda muna dai an ka dauke ma lalura saboda namiji ko bai da kudi kai dole da mace ita gari eh har bai da kudi dole lake mace ki kina hanga akwai sauki wallahi mun gode mun ji dadi sosai
sunana Hadiza alhamdulillah wanga da gwamnati yayi Allah bada sa'a wanga ci gaba da wanga alheri da gwamnati yayi mata duk wanda ta ji nakuda ta tahi likita ba sai ta tsaya gida ba gwamnati ya doka nauyin sharje in mata aihuwa likita
a jamhuriyar ta Niger dai mata na fama da matsaloli da dama a lokacin haihuwa ciki har da nisan tar asibitocin kasar da su da mazajen su a lokacin haihuwar saboda shakkar kashe kudade da dama na larurorin da suka wajiba akan su a lokacin haihuwa asibiti sai dai haihuwar a gida takan zo a wani kaulin da dimbin matsaloli masu tarin yawa da ma kisawar matar da abinda ke cikin cikinta a cikin hatsarin gaske Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole
shirin BOA Hausa
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar saki saduwa a cikin shirin muryar Amurka na kasuwa akai miki dole a wannan rana wannan shiri a wannan mako ya je kasuwar kawo wadda yanzu haka ita kasuwar kawo a iya cewa an riga an rushe ta ana saki sabuwa amma duk da haka ƴan kasuwan suna ci gaba da kasuwanci a wurare mabambanta a nan inda nake kusa da kasuwan ne inda akwai ƴan kasuwa iri-iri wani abu na sha'awa da kasuwar kawo shine kasuwa ce a cikin gari amma kusan duk abin da ake sawa a kasuwannin kauye akwai guraren masu sayar da masara akwai gurin masu sayar da doya akwai masu buhun dawa da gero buhunan abinci akwai masu citta masoro akwai masu takalma akwai masu tumatir da alaihu kayan miya akwai gurin masu man gyada da manja akwai gurin masu citta akwai gurin masu kayan coci da sauransu
ba sai da an take ba komai wallahi ta ga yamu
yanzu dai ba da kali ba
na fata yanda ta tsaya kama ni wani tsaye tsaye na ji kuma ka san ba ƙarya yanda ta tsaya ma na ji yanda kuka ba kuma kanan da aka ce mun haka ma
baka so ka ku sai hakuri haji hakuri zan ci
hakuri ku ba mu ce ku ba mu ba mu ce mun hakuri ba sai ku
to zai ki kara da wani abu kai ba mu leda ba mu leda
nan cinikin turmin zani ake yi a kasuwar kawo dake nan garin Kaduna nan muna shagon daya daga cikin ƴan kasuwa dake sayar da kayayyakin da suka hada da atamfa shaddoji da yaduka da sauransu a da zamu so mu ji sunanka
sunana Alhaji Ali mai atamfa nan kasuwar kawo
to yaya kasuwa a kawo
to alhamdulillah duk da dai yanayin dai da muka tsinci kanmu dai na rusau idan ka duba kasuwar ta mu dai za ka ga ba kamar take da ba yanzu kasuwar dai duk mun koma dai bakin kasuwa gefe-gefe dai haka
amma ya cinikin an auna kafin rushe wannan kasuwa da kuma yanzu
a gaskiya tsakani ga Allah da bambanci gaskiya kam saboda gaskiya tsakani ga Allah wannan yanayi da muke ciki gaskiya sai dai hakuri gaskiya dan gaskiya cikin kashi 100 na cinikin da ake ba za mu iya cewa da gaskiya gaskiya ana samun kashi 50 ba. Duba za ka ga da mutun ne yake da shago, amma yanzu mutun ya zo yana kasa kaya a baro. Kuma idan ka duba za ka ga kuma wannan yanayi da muke ciki na yanayin wannan cuta ta corona, yau ka ji can kasuwa, yanzu ka duba kasuwanni kamar makotan mu nan ma kan kaka kasuwar ta suma duk arfa ma take.
Yanzu abubuwa guda uku ne a hade, na daya dai ga corona, ga shagunan ku an buge, kuma ga damuna ana ruwa, wasu ma ba su da shago ruwa na duka yau an ina ana ruwa.
Alhamdulillah kaga dai gashi nan ma kai karan kanka ma dai gashi nan da kyar ma ka fito daga mota saboda yanayi. To kaga dai irin wannan abubuwan gaskiya tsakani ga Allah duk sun sa abubuwa gaba daya sun canza.
Na kun ga mace nake da wata mata na zani ana ta tattauna amma an kammala?
Ina to kaga dai dai aka bata yadda aka siyo a tamfan ma, a yadda aka siyo a tamfan ma dai an dai bata ne kawai, amma a tamfan dai kawai dai an dai ban mata ne saboda dai a dan dai dan samu dai abun da za dan kai gida. In da ne insha Allah in ka zo nan ma na jima ba za ka samu daman magana da ni ba gaskiya kam, saboda yanayin mutane dan gaskiya tsakani ga Allah za ka ga mu hudu ne da, to amma yanzu ka kalla za ka ga mu biyu ne.
Ai yanzu muna cikin kasuwar kawo ta garin Kaduna wadda kasuwa ce dake cikin gari kamar yadda muka ce da ta hada kusan komai. Nan wani mai sayar da man gyada, manja, citta, masoro da kuma mutane biyu ne kowa da tashin fa. Malam me sunanka?
Sunana Babangida. Ina sayar da manja ne da man gyada.
Ya yanayin kasuwa musamman yau ana ta zuba ruwa?
Eh to yau dai kasuwa sai dai a ce sai godiya gaskiya. Dan tunda aka bude dai gaskiya babu wani kasuwa sosai saboda sakamakon ruwa mutane ba sa fitowa.
To ya kuke irin ku cewa gashi dai na daya kasuwa a rushe, ga kuma ruwa ana yi, kai kuma ba ka da rumfa?
Lema dai muke sa wani zubin ma idan ruwan ya zo lema ba ta amfani. Kamar dai yau dai da ruwan ya kai yawa kusan lema ma ba ta da amfani sosai.
Yanzu ana magana ana nema wajen karfe 4 yamma. Yanayin ciniki ka sayar da kaya sosai?
Na sayar da kwalaba daya dai yau.
Kwalaba daya tun safe?
Tun safe. Sai dai mu ce sai dai godiya wannan kasuwa.
To ga wani kuma a kusa da wannan rumfa akwai citta, irin abin da zan iya ganewa akwai citta, akwai masoro, akwai kanumfari, akwai wasu abubuwan ma da ban san me ba. Sai wa me sunanka?
Mai sunana Malam Musa. Ina sayar da kayan kanshi ne.
Kayan kanshi kamar da me da me?
Muna sayar da irin citta, kanumfari, masoro, kimba, kulla da tafarnuwa.
Yanzu ya za ka yi gashi ana ta ruwa, kai ba rumfa ba, kuma ga kayanka kamar ba sa ruwa.
Eh to kasuwan yau dai sai dai mu ce alhamdulillah, saboda bare ma yau da ake ta ruwa kasuwan ta zamo sai a hankali. Gashi in ana ruwa ma ya kaga lemon ma da kuke sa gaskiya wannan lokacin ba ta da amfani, saboda ko ruwan in yayi karfi lemon ma fita take yi.
Ka yi ciniki yau?
Eh to an dai dan tattaba ba laifi, amma ba kamar yanda ake yi ba abun.
Ne nan ga mu a rumfa wani mai kifi ne, irin kifin nan da ake daskar da shi da kankara saboda masu miya da sauran girki. Me sunanka?
Sunana Alhaji Suleiman Kifi, kasuwan Kawo Kaduna.
Alhaji Suleiman Kifi, yaya kasuwan kifi?
Kasuwan kifi alhamdulillah.
Ma kai bakar damuwa, ai ko da cikin ruwa ne, dama shi dan ruwa ne kake sayawa?
Gaskiya akwai damuwa, ni tunda na fito tun sayo ma ko sisi ban yi ba.
Ba wanda ya saki
ba? Ba wanda ya saya wallahi. Ai ba mutane a kasuwan, ka duba kasuwan, ai ba kowa isu mu ne kawai muke zaune a kasuwan. Akasarin wannan ruwan da ya sauko tun safi ake ruwa fa. Tun karfe 7 da na fito ruwa ake yi. Kuma ka duba ma har yanzu ruwan ba wai ya tsaya bane, ana nan ana yaye. Ni dai ba wanda ya zo gaba na zai ce mun zai zo cefa ne ko ya sayi wani ba. Har yanzu ko sisi ban yi ba.
Ya yanayin kasuwar ku a da, yanzu kafin zuwan damuna lokacin kuna cin kasuwa ku ya yanayinta?
Gaskiya a da lokacin da kafin a rusa mana kasuwa, in ana ruwan sama ma mutane sukan shigowa har cikin shago su zo su sai kayan mu yanka musu. In ana ruwa ma za su iya zama zuwa lokacin da ruwan zai dan dauke kafin su tafi. Amma yanzu akasarin an rusa kasuwa ko sun zo ma babu inda za su labe. In ka lura da mu kanmu ma yan kasuwa a jike muke, duk ga wannan a jike yanzu muna ta daga cikin ruwa. Saboda haka muna kira ga gwamnati, Allah ya sa da taimakon su da taimakon Allah ai sauri a gama mana wannan kasuwan, kowa ya samu ya koma inda yake.
Yaya ciniki in aka auna yadda kuke ciniki lokacin da kowa ya san shagunan ku da kuma yanzu da kuke a waje?
Ai gaskiya yanzu ba ciniki kaman da, saboda da kusan kullun na fito nakan ciniki kaman 150 zuwa 200. Yanzu ko idan na fito in nayi 30,000 ma sai dan mu Allah godiya.
Ai yanzu muna kasuwar garin kawo dake garin Kaduna, kasuwa ce ga ta dai a cikin birni amma kusan komai na gurin nan. Ma wani mai sai da goro ne, ga goro a kwanduna, ga goro a huhu, ga goro a kulli, ga kuma shi nan an daura a leda. Duk da yake dai shi goro bai damu da ruwa ba, kuma ana cikin ruwa. Malam me sunanka?
Sunana Abdul Malik Mai Goro.
Malam ne ya kasuwa?
Kasuwa mun gode mu Ubangiji.
Ya kuke ciki yanzu da ake ruwan nan?
To muna cikin kasuwa ana ruwa alhamdulillah wurin Allah.
Daga safiya zuwa yanzu wajen karfe 4 yamma an yi ciniki kuwa?
Gaskiya alhamdulillah mun nan taba ba laifi, saboda ba za mu ce ba mu taba, saboda mun fito mun ci mun sha mun gode mu Allah.
Ya kasuwa yanzu a yanayin corona? Kafin zuwan corona nan kullun mutane na kai komo, yanzu corona ta hana fitowa, ga kuma kasuwa kuma ana cikin aikin gyara ta.
Gaskiya yanayi na kasuwa ya canza akan wannan corona. Yanayin kasuwancin mu da mobility na mutane duk ya canza akan da yanayi ne yanzu gaskiya. dalilin ba ku yin bayanin wannan corona mutane ba sa walwala ba wani ci gaba a kasuwancin mu kamar na da yanda yake ci gaba ɗan wasu kauyakun ba samu su zo da yanayi yanda yake kasancewa na hanyoyi ba sa zuwa samun cin kasuwa kamar da yanda mutane ke shigo ake walwala kamar yanda kowa ke cikin jin daɗi kamar da yanzu ba jin daɗi kamar da sai dai godiya wurin Ubangiji gaskiya
anan kuma a kasuwar kawo ina cikin wani shago ne na mai sayar da kayan miya akwai taruhu akwai tumatiri akwai tattasai da sauransu Alhaji me sunanka
sunana Hafiz Suleiman
ya kasuwa
Alhamdulillah kasuwa alhamdulillah
aka kayan ka basu damu da ruwa ba naga ana ta ruwa yau
to ya zamu ruwa ya riga ya Allah ya kawo al'amarin shi
yanzu ana cikin corona
coronavirus
lokacin kafin wannan cutar yaya ciniki
to alhamdulillah
to ga wannan yana so sai tumatir me zaka siya
tumatir da tattasai
to na nawa
na 500
to kaji gashi muna cikin fira kuma Allah ya kawo kasuwa amma duk da haka ya zaka gwada yanayin cinikin ku kafin wannan kasuwa da ake mata fasali na zamani kafin zuwan wannan zamani da kuma lokacin da kuna cikin kasuwa
to gaskiya alhamdulillah amma dai yanzu dai jama'a dai ana cikin wani hali
ya ciniki
to ciniki dai gahinan ana dan taba ba lifi
yanzu yau da ake ta ruwan nan kai ciniki kamar nawa
to gahinan dai cinikin dai cin kaya dai kashi uku an dai sai da kashi daya cin kashi uku an sai da kashi daya yanzu haka
tunda dai ga mai ciniki barin baka ku yi ciniki ya riga ya zo da kudin shi kuma ga ruwa yana duka
to shikenan nagode
bari da ke jin labari ba nan rumfa wani mai sai da kayan nan kai ne malam mai suna
sunan Aliyu
malam Aliyu ya kasuwa
alhamdulillah ya aiki
to lafiya ya ku ya me zaka ga mutane game da ciniki yau
ai ciniki yau gaskiya tsakanin da Allah yau yanda aka kwana ruwa aka tashi ruwa gaskiya ciniki yau sai a hankali
to amma kafin irin wannan rana in babu ruwa ya yanayin ciniki
eh in babu ruwa ana taba ciniki dai amma dai gaskiyan magana hakuri dai ake yi amma dai gaskiya ana ciniki dai gurgurdo alhamdulillah
ya ciniki kafin zuwan corona da kuma yanzu da corona ta zo
eh gaskiya daga zuwan corona kafin corona gaskiya an fi ciniki akan corona ba ruwa saboda wani lokaci ma ana cinikin daga ana zo ana koran mutane da sauransu gaskiya sai dai hakuri dai kawai
to muna godiya
yawa nagode
yawa
albarka
ka ruwa sai mai da wannan
a
wannan cinikin da ta labari ne to gaskiya naira 3000 ne wallahi bazan bi 1000 ba haba
amin amin Musa Garo mai radio recorder wannan kasuwar kawo da yau ta cika da ruwa kuma ina ganin iyaka abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan rana a dai lokacin da ruwan ke sauki mutane ke fitowa daga rumfunan su amma da dukkan wanda suka taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo muku Isa Lawal Ikaran ke cewa sai kuma wani lokaci idan Allah ya kara asada mu za ku ji mu a wata kasuwar assalamu alaikum
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki doni
ya ta America ga mu shirin biki ko mana dahi
kasuwa
masu sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce Aisha Tusile dauke da shirin
idan ana biye da mu cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata mun kawo muku Dr. Aisha Sani Faruk inda ta yi mana bayani akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa yayin da ake bikin yin hakan kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ware 1 zuwa 7 ga watan Agusta kowace shekara don fadakar da iyaye muhimmancin bada nonon uwa ga jarirai sabanin wasu nau'ikan abinci daga haihuwa zuwa wata 6 To a wannan makon kuma insha Allah za mu dubi matsalar cututtuka da suka shafi kwakwalwa. Sanadiyar bullar cutar coronavirus masana sun yi hasashen cewa an sami karuwar wannan cuta a tsakanin maza. Wannan shi yasa muka samu muku bayanai akan matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta zanta da Dr. Asma'u Abba Garko likitar kwakwalwa a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano.
Sai za mu iya cewa akwai rashin lafiyar da a wani jinsin ta fi yawa.
fiye da wani jinsin. A misali su rashin lafiyar maza sai ya zama ba a gane ta da wuri, saboda ko sun je asibiti yawanci su ba kasafai aka fiye gano cewa suna da matsalar rashin lafiyar kwakwalwa ba. Sannan suna da dan abin hannunsu wanda yana dan ba su kariya ga rashin lafiya. Sannan aure ma yana sa namiji ya samu kariya daga abubuwan da za su iya samun shi na rashin lafiyar kwakwalwa. To amma dai mafi yawan abin da ya ke kan gaba na rashin lafiyar kwakwalwa maza yawanci shine shaye-shaye. Shaye-shaye shine kan gaba a abubuwa, saboda yawanci zaki ga kamar a misali hasashe ya nuna cewa namiji daya shine zaki hada da mata 12 masu shaye-shaye. Shaye-shaye da kinga tunda maganar duniya muke yi ya hada da barasa da kuma sauran kwayoyi da ake amfani da su na yau da kullum. Na biyu wanda ya biyo bayan wannan shine kamar ɗabi'a su akwai abin da muke cewa antisocial personality disorder, sai kuma depression da ciwon damuwa, shi ma yawanci yana faruwa a maza amma yawanci ba a cika gane na maza kamar na mata ba. Saboda shi namiji idan yana da damuwa yawanci abubuwan da ya fiye yi shine sai ya zama baya tare da mutane, sai ya rinka kadaice kanshi, wasu kuma sai su koma shaye-shaye. Da yawa mazan da suke shaye-shaye daga ciwon damuwa ne suka fara wannan shaye-shayen. Sannan wasu mazan kuma sai su zama mafadata. Wannan depression din, ciwon damuwar da yake tattare da su, sai sa su rinka zama su ta fada sosai har wani lokaci ke kai ga yanda maza ba cewa idan namijin da yake dukan matar shi yana da depression ba, amma yawanci maza aggression, wannan fadan da wannan wucin da za su rinka yi, wani lokacin maza masu depression ne suke yi. Shi ma depression yana da iskoma yana sosai. Depression ai ciwon kwakwalwa ne. Sannan su ma kuma suna samun abin da ke cewa anxiety disorders, kamar ciwo na fargaba, shi ma ka rinka yawan samun damuwa da rashin da gaban kai ta yawan faduwa, kana fargabar abubuwan da za su iya faruwa, su ma maza suna yi. To kuma still idan maza namiji yana da wannan fargabar, yawanci sai kuma shi ma ya sake komawa shaye-shaye, saboda in suka sha abin sai su samu wannan confidence din da za su fargabar za ta rinka raguwa da su. Sannan a yanzu a zamanance kuma abubuwan da suka kara zuwa a wannan abin din sun hada da internet addiction. Ya zan ce
kafafen sadarwa kallon nashi misali kallon
ko kallo ko amfani da gadget na social media, Instagram, Facebook ko game. Yanzu an zo duniya ta game, yawanci zaki ga za su iya zama su kashe lokuta da yawa suna wannan game din. Ka bar aikin ka, ka bar iyalin ka, ka tafi wannan game din, shine abin da yake kan gaba a rayuwarka. Shi ma internet addiction shi ma duk abubuwa ne na ciwon lafiyar kwakwalwa. Sannan waɗannan sexual disorder, aka ce da yake kawo ciwo a likitance, abubuwa ne da suke haɗuwa da yawa. Na farko dai kin ga shine gado. Gado yana tasiri sosai a abin da yake samun zuriya, abin da zai faru da su. Sannan kuma da abubuwa sinadarai na jiki da su ma za su iya caccanzawa da za su kawo irin waɗannan matsalolin. Sannan kuma akwai environment kamar muhalli, yawwa, inda mutum yake rayuwa ta yi wahala, ko kuma akwai access, rage samun abin da kayan maye din nan a kusa da ni, ko kuma akwai masu yi a kusa da ni, shi ma zai zama da wuri za a iya janyowa ne ma da shiga wannan harkar. Sannan kuma a lot of times wani lokacin stress ne, kamar wahalhalun rayuwa sun yi wa mutane yawa, makaranta ko halin da rayuwa take ciki, musamman yanzu da ake cikin rayuwa ta tsanani na kudinci da talauci da fargaba, da su ma za su iya kawo rashe-rashen lafiyar kwakwalwa haka.
To idan haka ta faru, menene mafi munin tasirin kafin kwakwalwan maza, musamman ga iyalinsu, ko ga mutanen da suke tare da su?
Yawanci za ki ga in dai wannan matsalar ta faru, masana'antu za ki ga an samu tawaya a rayuwa. Tawaya a rayuwa ya hada da mu'amalarka da mutane, mu'amalarka da dangi, da iyali, da gurin aikinka, da gurin sana'arka, da karatu ko neman ilimi da kake yi. So da haka a hankali tasirin wannan ciwon sai ta tattaɓo rayuwarka, sai ta tattaɓo waɗannan wurare na rayuwarka da yawa. Ultimately kuma sai ki ga gabaɗaya kullum ingancin rayuwar mutum sai ki ga yana ta raguwa saboda abin da ake sa ran mutum zai iya yi bai kai ya yi ba, ko kuma bai yi wanda mutane suke yi ba, shi nashi daban, wanda mutane suke sa ran zai yi daban. To kin ga dai ultimately abin da yake faruwa shi ne ingancin rayuwar mutum da yake raguwa idan matsala ta taɓin hankali. Shi haka ko rigingimu, violence
shi ne, violence
rikici ko rigingimu da yawanci maza ne, rikici ko rigingimu yawanci su ma maza ne suka fi shiga irin waɗannan abubuwan. Shi yasa yawanci idan kika je gidan Brisbane za ki ga yawa-yawansu su ma maza ne. Maza sun fi mata yawa, sannan kuma hasashe ba zan iya tuna ƙididdiga ba, amma dai ya nuna cewa waɗannan mazan da yawa da suka samu wannan matsala, suka samu matsaloli har suka je gidan maza, yawanci su ma suna da matsalar lafiyar ƙwaƙwalwa. Abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shi ne, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu. To firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shi ne a Turanci ake ce mishi post-traumatic stress disorder. Yawanci maza su suke fita, saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne, idan wani hatsari ne ya faru su za su gani. Su wannan PTSD din da na faɗa, post-traumatic stress disorder, yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri, abu na tashin hankali. To su maza kin ga su ne za su je yaƙi, su suke zuwa yaƙi, su ne sojoji a misali, ko ba sojoji ba dai, su suke zuwa yaƙi, su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba. Saboda haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su, sun riga sun faru, sun ma wuce, amma kuma za su yi ta dawowa mutum, shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan rikitar tashi. Shi ma wannan yana da nasaba sosai, yana da cikin cututtukan maza na lafiyar ƙwaƙwalwa da ake samu yanzu.
To Dr. Asama'u Abbagarko kenan da asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, a nan za mu tsaya. Idan Allah ya yarda, mako na gaba za mu kawo muku bayanai daga wajen masu irin waɗannan matsalolin domin mu ji yadda abubuwan suke. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Julie Douglas Gresham da ta haɗa mana shirin a kan faifai, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi.
Amen.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.